Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalma ci garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga Aisha da kanin labarai.
Cibiyar kare yaduwar cututtuka a Amurka USCDC ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummar Amurka. Kasar China da Korea sun ba da rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya Talata. Sannan an samar da gwamnatin rikon kwariya a Sudan ta Kudu.
To kallon labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun ce sun ragargaza wata makuyar dan Boko Haram a dajin Sambisa.
Wani lokaci idan aka sauya yadda ake fadan kamar strategy sai ga cewa ya ba da galaba.
Yayin da hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ke cewa masu koyar da likitanci su mallaki digirin, ita kuwa kungiyar masu koyar da likitancin ta dau matakin yajin aiki tare da cewa gogewa ta fita takardar shaida.
Ai kaga misali ko makarantar allo akwai gaddin da zai zo ya kawo maka Qur'ani da ka amma bai yi alwala ba, ka koga idan ya zo ya ja Qur'ani sai a ce ai ya iya addini ustazu ne amma bai yi alwala ba, to shi aikin likita yana buƙatar practical.
Za kuma a ji cewa kasar Ghana ta kare aniyarta ta daukar nauyin taron bunƙasa harkokin kasuwanci a Afirka. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummominsu. A jiya Talata ne wata ƙwararriya a fannin allurar rigakafi Dr. Nancy Messonia ta ce yanzu ba batun akwai yiwuwar faruwar hakan ake ba a ƙasar, sai dai yaushe ne hakan zai faru. Ta ja hankalin 'yan Amurka cewa su yi tsammanin ƙwayar cutar na iya shafuwar ayyukansu na yau da kullum, amma kuma ba ta bayyana yadda nunin yaduwar zai kasance a Amurka ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirye take kan wannan ƙwayar cutar. Masoniya ta ci gaba da yi gargaɗin cewa ya kamata al'ummar Amurka su kasance a faɗake da shirin kota kwana. Wannan gargaɗi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'a a hukumar lafiya ta duniya WHO ta aika da wani saƙon gaggawa a jiya Talata wanda ke gargaɗin ƙasashe su kasance a shirye domin akwai yiwuwar samun ɓarkewar cutar a duk faɗin duniya. A halin da ake ciki kuma, China da Korea sun ba da rahoton ƙarin kamuwa da cutar coronavirus a jiya Talata, a yayin da kasuwannin hannun jari a Japan suka kasance cikin mawuyacin hali karo na biyu a jere a kasuwar jari ta duniya, inda ƙasar ta tafka mummunar asara. A wani ɓangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya miƙa buƙatarsa ga majalisar ƙasar da ta samar wa gwamnatinsa kuɗi dalar Amurka biliyan 2.5 domin yaƙar cutar. Jami'an lafiya na China sun bayyana cewa mutane 71 ne a baya-bayan nan suka kamu da cutar, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon wato waɗanda suka kamu da cutar zuwa 75,000, ya kuma kawo adadin mutanen da suka mutu zuwa 260,660. A ƙasar China ne aka fara ba da rahoton bullar cutar coronavirus. Koriya ta kudu ce ƙasar da tafi jin jiki akan wannan cutar a wajen China, inda adadin mutanen da suka kamu da cutar ya haura a jiya Talata zuwa kimanin 1,000 wanda suka mutu kuma ya kai 10. Hukumomin ƙasar sun jinkirta komawar ɗalibai makaranta, sun kuma yi feshin magani a majalisar ƙasar. Kana an buƙaci duk wanda yake fama da zazzabi ko wata matsalar numfashi ya yi zamansa a gida. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya bayyana lamarin a zaman matsananci a yayin da ya kai wata ziyara a Daegu jiya Talata, inda aka tabbatar da kusan duk waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar.
Jungunan bamu kukajin yanyan mai muwa, Daegu tun buka hamke
Yace gwamnati za ta maida hankalinta akan ƙasa baki ɗaya tare da haɗin gwiwar hukumomin Daegu da yankin arewacin Gyeongsang domin samun nasara akan yaƙi da ƙwayar cutar ta coronavirus. Gwamnatin ƙasar ya ba da ƙarfi wajen inganta tsarin ƙasar wanda ya haɗa da aika sojoji, 'yan sanda da ma'aikatan lafiya na gwamnati da masu zaman kansu. Gwamnatocin Amurka, Burtaniya da Norway, kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu, sun yaba wa bangarorin shirin sulhun da aka yi akan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar Asabar din da ya gabata. Kasashen uku da aka yi wa lakabi da Troika a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun yi maraba da matsayar da gwamnatin ƙasar da jam'iyyar adawa suka ɗauka na sadaukar da wasu buƙatunsu wanda ya kai ga cimma wannan gagarumin nasarar. Sanarwar ta ci gaba da cewa akwai buƙatar masu jan ragamar wannan gwamnatin na riƙon ƙwaryar su ci gaba da aiki tare da kuma amfani da shawarwarin al'ummar ƙasar da ƙungiyoyin farar hula domin samun nasara. A ranar 15 ga watan Fabrairu ne shugaba Salva Kiir ya amince da maida ƙasar kan tsarin jihohi goma da gundumomin mulki uku. A shekarun baya ya yanke shawarar tsarin kafa jihohi 21 ba tare da ya tuntubi wani ba. Daga bisani kuma ya maida jihohin 32. An rantsar da jagoran 'yan tawayen ƙasar Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban ƙasar na farko, tare da wasu mataimakan shugaban ƙasa hudu wanda ya haifar da wannan gwamnatin riƙon ƙwaryar ta Sudan ta Kudu mai wa'adin shekaru uku. Machar, wanda ya kasance mataimakin Kiir, ya arce daga ƙasar a lokacin da rikici ya ɓarke a ƙasar a watan Yulin shekara ta 2016 a harabar fadar gwamnatin ƙasar tsakanin masu tsaron Machar da dakarun gwamnati. Nan take rikicin ya bazu zuwa sauran sassan ƙasar, abinda babin farko na yarjejeniyar shekara ta 2018 wanda aka yi wa kwaskwarima ya kunsa shi ne Machar shi zai shagoranci al'amuran gudanarwar ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasa James Iga ɗan jam'iyyar SPLM-IN zai jagoranci al'amuran tattalin arzikin ƙasa. Hussein Abdulbagi ɗan jam'iyyar Alliance na kudancin Sudan kuma zai jagoranci al'amuran ayyuka. Tabang Deng ɗan jam'iyyar SPLM-IO zai jagoranci al'amuran more rayuwa. Rebecca Nyandeng kuma za ta jagoranci al'amuran jinsi da matasa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran, bari mu waiwayi Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta ce ta gano maɓuyar wani rukunin 'yan Boko Haram da suka kai hari garin Garkiɗa na jihar Adamawa, kuma ta yi lugudan wuta kan wurin wanda ya kai ga ƙonewar wurin Urmus da kuma lalata kayan yaƙin Boko Haram ɗin. Daga Abuja ga Hassan Mai da kaina da cikakken rahoton.
Farmakin wanda ya biyo bayan rahoton sirri da aka samu cewar waɗannan mayaƙa na Boko Haram su ne waɗanda suka kai hari a garin Garkiɗa da ke ƙaramar hukumar Gombe a jihar Adamawa. Jiragen yaƙin kazalika sun ƙona gidajen mayaƙan na Boko Haram da ma kayayyakin amfanin su na yau da kullum.
The Nigerian Air Force as a whole is committed to ensuring that Nigeria is secured.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke jaddada cewar rundunar na ƙara jan ɗamara domin tabbatar da samar da tsaro ga Najeriya da ma 'yan Najeriyar baki ɗaya. A bayanan da rundunar mayaƙan saman Najeriya ta ce lallai za ta sauya tsari da masalan yadda take tunkarar wannan yaƙi da 'yan Boko Haram, abin makenan da ya sa baki ɗayan kwamandojinta daga sassa daban-daban na Najeriya suka tattaru a nan Abuja, inda suka yi wani ganawar keke da keke na kwanaki biyu. A cewar masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman, wannan farmaki da ake kaiwa mayakan na Boko Haram a sassan jihar Borno abu ne wanda lalle kam ka iya kare lagonsu.
Idan ka duba akwai abin da ake cema cycle, akwai sanda za ka ji cewa Boko Haram ɗin kamar sun ƙarfi, ka ji cewa akwai sanda kamar an raunana su da sauransu. To di yaƙin sun kuru ka wani lokaci har sai an kai cewa an mamanta menene ma ya dalilin da yasa ake faɗa. Akwai irin kamar na Colombia da wasu ƙasashen da suka yi irin wannan yaƙin, saboda haka akan samu irin wannan. Sai ga cewa wani lokaci idan aka sauya yadda ake faɗan kamar strategy, sai ga cewa ya ba da galaba. Tambayan da za a yi shine cewa ana the best option da ake yanzu, a'a, amma da akwai ci gaba sosai da aka samu akan yadda muke a baya.
Hassan Mainakai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuwa gaida Hassan, yanzu kuma ga Aisha Ba'azu da sauran labaran.
Amurka ta kakaba wasu kamfanoni mallakar China da wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasar ta China, Iraq, Russia da Turkiya wasu sabbin takunkumi a bisa marawa shirin mallakar makaman nukiliya da Iran take gudanarwa. Ma'aikatar Amurka ta bayyana cewa waɗanda aka kakabawa takunkumin sun hada da wani mutum ɗan ƙasar Sin mai suna Liu Jingguang, wanda yake da hannu wajen samarwa ƙasar Pakistan muhimman abubuwan da suke amfani da shi wajen sarrafa makaman nukiliya. Sauran mutanen sun hada da kamfanonin kasuwancin kasar China da Turkiya. Duk waɗanda ake zargi su 13 ana zargin su da keta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2002 dokar hana Iran, Koriya da ta Arewa da Siriya mallakar makaman nukiliya.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanni, inda za a ji cewa kungiyar likitoci da masu koyar da darussan likitanci a jami'o'i MDCNA a takaice ta fara yajin aiki na sai illa masha Allahu saboda umarnin da hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta bayar cewa masu koyar da likitanci su mallaki digirin digirgir, yayin da ita kuma kungiyar ke cewa gogewa tafi takardar shaidar ilimi. Nasir Adamu Alhikaya, gare ka.
Hukumar jami'o'in Najeriya NUC ta ce bata ce wajibi ne sai duk malaman jami'a masu koyar da likitanci sun mallaki digirin digirgir kafin ci gaba da aikin malantan ba. Lamarin ya fito ne bayan 'yan kungiyar malaman likitoci a jami'o'in suka jingina aiki har sai hukumar ta NUC ta janye wannan ka'ida. Ɗaya daga malaman likitancin a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma tsohon shugaban kungiyar malaman Farfesa Balarabe Sani Garko ya ce ka'idar ba ta da ma'ana. Ya ce za su ci gaba da yajin aikin har sai an samu maslahar fahimtar wannan matsayar tasu ta cewa ba takarda ake fara dubawa ba. Aikin likita fiye da kwarewar aiki a aikace.
Waɗansu ƙasashe misali Afirka ta Gabas, Kenya da sauransu da suka bi wannan hanyar cewa su ma PhD nan shi ne ake buƙata a koyarwa da likitoci, to amma bayan shekaru kaɗan sai suka fahimci cewa likitocin da suke fitowa kawai sun dai san karatu sun haddace, amma ba za su iya ba likitoci marasa lafiya magani ba.
Duk wanda ya saurari hirin nan zai fahimci ku matsayarku ita ce kun fi marawa kwarewa, ko da ba lallai sai mutum yana da takarda mai zurfi ba, matukar dai zai iya gudanar da aikinsa daidai.
Aikin likita abu ne apprentice. Ai kaga misali ko makarantar allo, akwai gardin da zai zo ya kawo maka Qur'ani da ka, amma bai iya alwala ba. Ka koga idan ya zo ya ja Qur'ani sai a ce ai ya iya addini, ustazu ne, amma bai iya alwala ba. To shi aikin likita yana buƙatar practical, saboda haka idan kana son a zauna a haddace takarda, duk wanda ya karanta likita zai iya yin PhD a cikin shekara 2-3 zai iya guda 20 ma. Amma mu abin da muke cewa shine maslahar koyar da likita shine jama'a su samu wanda zai ba su magani su warke, ba wai a samu mai hadda wanda zai zo ya kawo takarda da cewa yayi digirin digirgir ba. Mun zo mutum ya kware yayi karatun sannan kuma practically ma yana da practical experience. To shin za mu muka ga cewa ya kamata jama'a su fahimci me muke nufi.
Daraktan labaru na hukumar jami'an ta Najeriya Ibrahim Usman ya kasai ya ce ba doka hukumar ta kafa ba, amma batun tamkar gyara kayanka ne.
Wannan kungiya ce ta daude mun da ba nata ba. Da damar su ma tuntuni sun riga sun kai matsayin farfesoshi ba su da digiri na uku din. Musu magana ne dan an baka shawara cewa ka je ka karɓi ilimin da zai maka amfani sai zama laifi, ka je kai digiri na uku wannan zai baka ikon ka je kai bincike a cikin kimiya da kyau, ka ƙara alkinta aikinka da koyarwarka, da haka ake yanzu a duniya.
NUC ta ce san ba za ta damu da abin da 'yan kungiyar suka ɗauka ba, don aikinta na kula da yadda jami'o'in ke aiki ne da tabbatar da suna gudanar da lamuransu bisa ingancin da ake da shi a matakin duniya. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. To daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana, inda kasar ke kare aniyarta ta daukar nauyin taro kan bunƙasa harkokin kasuwanci a Afirka wanda za a yi a watan Yuli. Daga birnin Accra ga Ridwan Awas da cikakken rahoton.
A wurin wani taro manema labarai a nan birnin Accra, babban jami'in zartarwan Gifreg Salasi Kofi Akom ya jaddada cewar akwai bukatan kasashen Afirka su tuntuɓi juna su kuma fidda iyakoki na son rai akan burin Afirka cewa yayi shine farko in lalle AFCRTE za ta yi nasara. Shekarar nan na da muhimmanci saboda muna da taron baje kolin abincin Afirka wanda shine wani babban ma'amalar da Afirka ba ta ribace shi ba tukun. Kuma wannan shine yasa yake da tasiri da zai sa mu kawo wannan taro Ghana. Tunda sakatariyatin na anan kowa zai so ya zo ya rattaba hannu bisa yarjejeniya ko ya yi kasuwanci ba da Afirka kadai ba har duniya baki daya. Babban jami'in zartarwar hukumar birnin Accra AMA a takaice Muhammad Ajisowa ya ce ya kamata a ba shirin ma'anan gaskiya ta AEFCRTE su taimaka a bari Accra ya zama birnin kasuwancin Afirka. Kasar Ghana ce kofar Afirka kuma ta dawama a haka, sa'annan kuma Accra cibiyar harkokin kasuwanci a duk fuskoki. Shugaban kungiyar masana'antun Ghana AGRA Chairman Clarence Akpulu ya ce ya yi imani taron zai zama dandalin fuskantar don kalubale na AEFCRTE.
The challenges have been there.
Kalubalen na nan, amma kuma waɗannan kalubale ba na Ghana kadai bane. Kalubale ne na duk kasashen Afirka. Abinda muke kiran gwamnatin mu ta yi shine ta riki shugabanci a Afirka. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
A wurin wani taro manema labarai a nan birnin Accra, babban jami'in zartarwar Gifreg Salasi Kofi Akom ya jaddada cewar akwai bukatun kasashen Afirka su tuntubi juna su kuma.
To sai a mana aikin gafara, za mu shawo kan al'amarin sannan mu muku ƙarin bayani a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Mai ke aka kawo ka nan?
Wani karamin matsala ya faru a gida.
Mai wani irin matsala?
Irin matsala na rai ba haka. Kana na 19.
19? To ko wani lakani aka baka cewa ka nemi yarinya karama?
Kai gaskiya ba wani lakani.
Shekarunta nawa tukuna yarinya?
Shekaranta kaman 6 haka.
Kai shekara 6? Ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara?
Wannan karon ne kawai Allah ya jarrabe
ni. Shine ka fara? To me faru aka kawo ka nan?
Akan mi fara abokina ne, akan kuri na ne, sai mun da shi Allah ya murtuka shi ya buga masa sallah sai ya buga mar karfe
sai mu masa. Me sunanka?
Sunana Musa Isa ne.
Daga ina ka zo?
Daga zigage ne zo.
Ke kamaru? Zigage kamaru? To me ke ya kawo ka nan police?
Akwai ni takarda da na buga ne, shine ina ba mutane 200 shine aka kama ni.
To akai ga shigo Najeriya kai dan Kamaru?
Na dade ina nan ai.
Shekara ka nawa yanzu kai da haihuwa?
Shekara na 50 ne.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken rahoton da kuma mamaye gidan Buba Galadima da jami'an tsaro suka yi a Abuja jiya. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a je shafukan mu na yanar BOA hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu duk lokacin da ake so. To madalla, ga wannan kuma shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Fafutukar sama wa majalisun kananan hukumomin Najeriya yancin cin gashin kansu ta koma bijirowa. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ce ta gano sakacin da ta yi mulki ya kubuce mata a jihar Adamawa. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. An dade ana cece ku ce dangane da koma bayan da majalisun kananan hukumomi a Najeriya suke fuskanta sakamakon rashin yancin cin gashin kansu kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Musomayin matashiya ga mai sauraro da Dr. Hayatan Kubaba, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, dangane da matsayin kananan hukumomi a tsarin demokradiyya.
Kananan hukumomi sashi ne na gwamnati wanda yana da karbuwa a kasashe masu yawan gaske a duniya, kuma mataki ne na gwamnati wanda aka fi sani da cewa shine mataki da ke kusa da mutane, ganin cewa mafi akasarin al'umma suna zaune ne a yankuna na karkara. Shi tsarin mulki irin na ƙaramin hukumomi an kirkire shi ne domin a jawo mutane musamman na karkara su raɓi gwamnati ko kuma su zo kusa da gwamnati. Sannan banda haka nan akwai wasu bukatoci na mutane wanda ke karkara wanda su ne suka jinkirce waɗannan bukatocin. An kirkire su ne domin su biya waɗannan bukatoci da suka takaita a mataki na karkara. Kuma wajen rabon arzikin ƙasa, daga cewa su ƙaramin hukumomi suna taka rawa ƙwarai wajen karɓa da kuma rarrabawa da arziki na ƙasa ta hanyar gudanar da ayyuka da suka shafi kiwon lafiya, ilimi, hanyoyi da kuma ababen more rayuwa waɗanda su ne suka fi damun mutane a karkara da kuma aikin gona ko da makamantan waɗannan abubuwa. So ƙaramin hukumomi suna da tasirin gaske ƙwarai idan sun wanzu a matsayin masu cin gashin kansu ba suna dogara bane da jiha ko kuma gwamnatin tarayya kamar yadda jihohi suke cin gashin kansu kuma ita kuma gwamnati ta tsakiya take cin gashin kanta. To a tsari na federaliya ana musu tanadi ne na cin gashin kansu.
To sai dai wani mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya Aminu Ya'u yana ganin ƙananan hukumomi na zaman akasin makasudin kafa su a Najeriya. To amma na tambaye shi ko a ina matsalar take.
In ka duba local government wajen 74 ne a Najeriya. In ka duba in ka je wannan sectorin local government ba aikin komai an bar su zaune kawai suke suna zaman kashe wani. Wato in ka duba duk waɗannan matsalolin daga gwamnonin ne ba sa son su saka musu ƙara. Yanzu in ka duba local chairman na local government bai iya ba da kwangila ko da ta naira 100,000. Sai chairman na local government yana iya bakwai juma da ya zo local government. Don saboda ko ya je babu abin yi. In ka duba a yawancin gwamnonin da muke da su a nan Najeriya za a bi in banda yawo ai babu wani abin da suke ɓarkata. Su ba su yi aikin ba kuma su ba su bar local government su yi aiki ba. Kuma in ka duba a constitution in Najeriya da federal government da local government da state government da kuma ita local government ai ya kamata kowanne ya kashe kuɗin shi. Waɗannan gwamnonin ba sa son local government su samu incin zauna da kansu su yi aiki. Kuma in ka duba local government su ne suke kada su kala kanga ana musu aiki. Duk wannan talaucin da ake gani a Najeriya saboda local government ba a ba su dama ba su yi aikin da ya kamata su yi. Yanzu misa aka ga talaucin ga yau a Najeriya saboda babu abubuwan ba su koya ga talakawa. Iyaka daga cikin birnin jiha shi kenan ba wani abin da ake. Ka je ƙauyukan mu a gani babu hanyar ƙware babu ruwa babu ga talauci nan dai ka ya mutane karkara. Abin nan ba wani abin da ake gudana cikin jihohi mu.
Sautari gwamnonin jihohi na ba da hujjar cewa suna sanya ido ne ga kudaden da ake turawa a majalisun kananan hukumomi wannan ne yasa ba sa barin kananan hukumomin suna yin wacaka da kudaden.
Ai duk abu ɗaya ne da jiha din da state din duk abu ɗaya ne. Kai in ka duba Malam Mutala akwai wani mutane jarumai a cikin local government chairman waɗanda sun hima gwamnoni da aka bar su su yi aiki. Yanzu in ka duba mana ina baka misali nan Sokoto inda nake akwai wani chairman wanda aka taɓa yi in ka ga ayyukan da yi ko gwamna wallahi ya kake ba don saboda mutane suna yabon shi saboda ayyuka amma ina saboda ba a son ci gaba ne. Waɗannan sun saba da rudda ciki babu kuɗaɗen local government suka zo babu sai su yi rudda ciki da su iyaka kai chairman kai kana zaune ne zaman kashe wando a cikin office ba wani abin da ake yi.
A ra'ayin Dr. Tanko Baba, majalisun ƙananan hukumomin Najeriya sun morewa wani sashe na 'yancinsu shekaru 3-4 na farkon dawowar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya a shekara ta 1999. To amma kuma ya zayyano asalin yadda lamarin ya rutsa da ƙananan hukumomin ya zuwa halin da suke ciki a yanzu.
Malam Mutala sanin kowa ne dai tun da aka kirkiri wannan asusu na gamin gambira za mu ce tsakanin gwamnatocin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi tun daga wannan lokacin aka raunana ƙananan hukumomi. Waɗannan ayyuka da aka tsara ƙananan hukumomi su yi wanda shi tsarin mulki ya tanada musu a matsayin ayyukan da za su keɓanta da su sun yi rauni ainun saboda mafi akasarin ƙananan hukumomi a Najeriya suna dogaro ne ga kuɗaɗen da ake samu na shiga na ƙasa. Rabon arzikin ƙasa da ake yi na federation account mafi akasarin lokaci da haka da cewa gwamnonin jihohi ko gwamnatin jiha to ita ce ke riƙe waɗannan kuɗaɗe na ƙananan hukumomi kuma su ke sarrafa waɗannan kuɗaɗe su kuma ke ayyana wani irin aiki za a yi wani irin aiki ne ba za a yi ba har an kai ma matakin da ana amfani da kudaden ƙaranan hukumomi, gwamnatin jihohi suna yin ayyuka wanda ya shafi gwamnatin jiha ba ma ko ta karbar hukuma ba, ko kuma a kirkira ayyuka a yi su a matakin ƙaranan hukumomi ba tare da tuntuɓar ko al'umma ba, ko kuma ita karan kanta gwamnatin ƙaramar hukuma. Shi wannan abin ya gurgunta ƴanci da kuma cin gashin kai wanda ƙaranan hukumomi ya kamata su samu a tsari irin na federaliya. Na biyu kuma za mu iya cewa ayyukan da aka ce aka kirkire su yi, to ba sa yin irin wannan ayyuka. An kai wani yanayi wanda za a ce su ƙaranan hukumomi a mafi akasarin jihohin Najeriya ba sa yin komi face kawai su biya albashin ma'aikata. Abinda ya jibinci ayyuka, yin ayyuka a ƙaranan hukumomi da kansu su ayyana ko su yi shi cikin kasafin kuɗi, ko su tsara za su yi shi ko ba kasafin kuɗi, zaga da cewa ya yi wahala sosai saboda ba su da ƴanci. Sannan kuma hatta da ma'aikata, zaga da cewa ma'aikatan ƙaranan hukumomi, ƙaramin hukuma tana da iko ne da ma'aikata kawai waɗanda ke mataki na 1 zuwa mataki na 6, mataki na 7 zuwa sama wata hukuma ce a jiha, wato local government service commission su ne ke ɗaukan ma'aikata, su ne ke watsa ma'aikata daga wajen local government zuwa ƙaramin hukuma zuwa wata ƙaramin hukuma, su ke ƙara ma'aikata girma. Duk wani abin da ya shafi ma'aikata daga mataki na 7 zuwa sama, zaga da cewa ya fita daga hannun ƙaramin hukuma ya kuma hannun jiha. So a cikin wannan yanayi za mu iya cewa yanzu abinda aka shar'anta ko kuma aka tsara a tsarin mulki wanda ya jibinci ayyuka na ƙaranan hukumomi, to za mu iya cewa ko ba mu ce ba sa yi gaba ɗaya ba, to za mu ce sun yi rauni sosai ta ma yadda mutane ba su magani, ko da ana yi ba su maganin tasirin abin da ƙaramar hukuma take yi. So za ka gane cewa ana ta ma muhawarori, mutane na ganin cewa idan haka ƙaramar hukuma za ta ci gaba da wanzuwa a matsayin hukuma ta gwamnati wadda ke ƙarƙashin jiha, to ba ma buƙatar a yi ƙaramar hukumomi.
Yanzu haka dai wannan zancen ya sake bijirowa a gaban Majalisar Wakilan Najeriya bayan yunkuri da dama da suka kasa a can baya na samawa ƙananan hukumomin mulki ƴancin su a Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya ya zanta da ɗan Majalisar Wakilan Mansur Manusoro.
Gwamnatin tarayya tana ware kuɗaɗe daga asusun haɗaka wanda ƙididdiga ya nuna daga watan Janairu na 2015 zuwa watan Satumba na 2019 an tura wa ƙananan hukumomi guda 774 da ke ƙasan nan naira tiriliyon 7. A yau akwai ƙananan hukumomi ba su da kuɗin da za su iya gyara famfo na burtsatse idan ya ɓaci. So ina kuɗaɗen nan suke tafiya?
Zuwa yaushe ne ake tsarin wannan ƙuduri za a kammala shi tunda yanzu ya je karatu na biyu?
Majalisar dattawa sun kafa committee da zai garambawa wa constitution na Najeriya, ita ma majalisar wakilai za ta kafa na wannan committee. Matuƙa an samu wannan abu guda biyu za su fara aiki nan take.
Wannan ƙuduri ba zai zama doka ba ko bayan yiwuwar amincewa majalisar dokokin tarayya, sai an samu 2-3 na majalisun jihohi sun amince, da hakan kuma abu ne mai kamar wuya.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Alhikaya. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A takaice, cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargadin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummomin Amurka. A halin da ake ciki kuma China da Korea sun bada rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya Talata, a yayin da kasuwannin hannun jari a Japan suka kasance cikin mawuyacin hali a karo na biyu a jere. Gwamnatocin Amurka, Birtaniya da Norway sun kasance wato kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu sun yabawa bangarorin shirin sulhun da aka yi a kan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar Asabar din da ta gabata.
To man sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Siri wanda haɗa mana da kuma ya bada umarni da injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Masu yi garba ke cewa sai kuma da hantsin.
Voix Afrique.